Baki. Mày giống thù à? Jama'a assalamu alaikum. Shirinmu na wannan makon ya karbi bakoncin wani dan siyasa, tsohon majalisar dattawan Najeriya, kuma tsohon dan takarar gwamnatin jihar Sokoto a arewacin Najeriya, Sanata Abubakar Umar Gada, wanda ya kawo mana ziyara a nan shalkwatar muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun tattauna da shi kan al'amura da dama, kama daga siyasar Amurka har zuwa sabon salon da siyasar Najeriya ke kokarin dauka. Yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka soma fafutukar tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2027, bayan da jam'iyyarsa ta SDP ta gudanar da wani taro da wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban da suka hada har da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai.
Wannan wani abu ne wanda yake bukatar da in kula ta musamman ba face America, wanda duke shugabanta ita America, America ce. Duk wanda ke shugaban America, America na nan America ce, kamar abin da ake cewa soja kuma soja go barik remain. Da sojoji su za su taho su tafi barik sana. To America tana matsayin barikin soja ne. Duk za ka zo kai naka dan canza salo kaɗan, amma ba za ka kauce daga abinda kasar ta yi ma kanta matsaya a kan shi ba, sai dai a yi takwas kwari maka wannan ya yi wannan ya yi ɗan ƙarfa wannan. Amma abinda muke gani ga alamomi shi zuwan wannan mai yiwuwa wancan tsarin da aka saba da shi na galibi abinda Amurka ta tashi a kan shi take raye, sannan ko Democrat ne ko Republican abubuwan duk dan mamancin dan jumai. Amma a yanzu yadda hawan shi dokokin da ya sa hannu da kuma ainihin alƙawarin da ya dauko zai yi kamun ya rantsar da shi, to mai yiwuwa akwai alamun za a yi canza salo mai nauyi ko mai zurfi daga abin da aka saba yi, saboda abin da ya rage kawai lokacin muke jira mu gani zai faru.
Ya kake kallon dangantakar Amurka da kuma ƙasashenmu na nahiyar Afirka da wannan sabon shugaba da aka samu, musamman a daidai wannan lokaci da ya zama yanzu kasashen mu na nahiyar Afirka sun zama wani bagire na kama in kama ga manyan kasashen duniya?
Amurka ce ga mu ma shi wannan sabon shugaba da ya zo ya ce America first. Kullum ko mutum bai faɗa ko bai faɗa ba, America first ne shi wanda ke mulkin Amurka. Amma wannan ya zo ya ƙara da tsananta cewa shi haka ɗin sai ya bayyanar da hakikanin haka ɗin. Amurka ƙasa ce mai ƙoƙarin kare abin da take son ta kare, ba wa ƙasa ce wadda take shirin ta taimaka ma kowa ba. Saboda haka in kai ka kwaci kan ko ka yi hikima ta yadda za ka rayu daga murɗiya irin ta kan, sannan kai kai sa'a kuma shi ne ake bambancin wanda yake da capacity wanda bai da capacity.
Da haka kana ganin babu wani abin da zai ci gaba a hulɗa ko da na takarar kasashen Afirka?
Wannan duk wanda shugabancin ƙasa shi zai nuna abin da ƙasa take iya samu daga hulɗa ta kasashen duniya. Idan ka sa shugaba wanda yake da capacity kuma ya san abin da yake, kuma ya san abin da aburano ƙasar shi, akan wahalar zama da turawa da kuma shugabanci irin nasu a haka zai samu shi ma ya kurɗa ne ya shiga ne ya fitar da al'umma shi daga wani ƙangi rashin zama lafiya ko talauci ko lalacewa a tattalin arziki ko wani abu kamar haka. Idan ka sa wanda za a gaya mai kawai a duk abin da su rasa gaya ma shi za ka yi shi kenan, ba ma 'yan gidan jiya ba shi mutum ya zama bala'i kenan, domin ya zama wakili ga lalata al'amuran ƙasar shi.
Bari mu koma Najeriya, an dumfari a babban zaɓen shekara ta 2027, kuma kamar yadda aka al'adanta a Najeriya za ka ga da zarar aka kammala zaɓe to hankali zai karkata a zaɓe na gaba. Me ake cikin zuwa a Najeriya dangane da abin da ya shafi zaɓe na shekara ta 2027?
Na farko da mutum lamura nisa daga zaɓe, wannan ta hanyar shekara ta guda ne, saboda haka abin da kuka gani shi ne za ku taimaka mu 'yan siyasa sai muku bayanin abin da muka fahimta daga abin da kuka gani.
Shi ne tambayar da muka yi don ku fahimtar da mu abin da kuka fahimta.
Saboda yanzu aka gama magana zaɓe ake ba,
amma ana cewa akwai rahoton da ke nuna cewa shi shugaban da ke kai maganar da ake yanzu ya kammala duk wani shi da yake ganin zai yi domin zaben shekara ta 2027 a lokaci ɗaya kuma akwai wasu gaggan ƴan adawa su kuma waɗanda su ma suna nan yanzu sun fara taruka da su suna ya karkashin kasa yanzu har ta bayyana suna yin taruka kuma waɗanda sun sanata kuma kace kuma ba maganar zabe ake ba
in kace ba mu in kace ba magana zabe ake ba tabbas ba magana zabe ake yanzu ba
to magana ne
amma yanzu misali kace wannan ya gama shirye-shiryen shi a cikin nan ita tafiya ta siyasa kullun abu ne wanda yake dangantaka da mulki ko ci gaba da mulki da kuma wanda yake son ya shigo ya karbi mulki ko kuma ya tabbatar ba a shi mulki hannun shi ba wannan abu ne a mulki ya gada kenan ka gane daga ciki akwai zabe daga ciki akwai yin abu alƙawarin da jama'a suka zabi mutum saboda shi ka gane daga ciki akwai abubuwa masu nasaba da waɗannan abubuwa kai tsaye ko kuma akai kai ce saboda haka in ba abu wanda yake iri da iri kace kaza ka gani kaza ne ba kuma ina da ilimin ko hurumin mu baka amsa wanda za ta amfane ka kaga ai ba zan iya ya mai ba baka abin da kake son ka ji ba ko kuma sai in ka ƙara yin haske ga abin da kake son ka sani
ban sani ba a na yi daidai idan nace kai dan jam'iyyar SDP ne
kai ne
ni haka yake nufi shin jam'iyyar SDP tana zaurce ƴan Rufa'i ne ko kuwa ƴan Rufa'i ne yake zaurce jam'iyyar SDP a wannan kawance da ake ganin suna kokarin kulla a kwanan nan
sai dai a sani har zuwa ƴan Rufa'i dan APC ne
to shi ai shi yasa nace shin SDP na zaurce shi ne ko kuwa shi yake zaurce shi zuwa SDP
ƴan siyasa gabaki ɗaya suna kokarin hada kawunan su wuri guda su ga mun yi wannan tasiri za su iya kullawa don ceton kasar su ga halin da suke gani ya bukata kowa ya bada sadaukarwa don ceton kasa
kinan an koyi darasi a hakan da aka yi wadata hada APC din in na fahimce ka kenan irin wannan wata kila za su don kutun kari gwamnatin APC da Chief da Bola Ahmed Tinubu a zaɓe mai zuwa
wani ko ƴan siyasa a tabbas za su kokarin hada kansu su gani cewa sun karɓi mulki da zaɓe mai zuwa
amma wani zai yi mamaki wannan hakaka ta fito daga jam'iyyar NDP alhali ga wadda ake ganin ta zo ta biyu a zaɓe na shugaban ƙasa da wadda ta zo ta uku a zaɓen shugaban ƙasa ya za ku yi da wannan kuna ganin kuna iya gamsar da su ku karkato su ganin cewa suna da ƙarfi wataƙila kamar yadda suka nuna a lokacin zaɓe.
Na farko dai jam'iyyu suna nan wasu suna da lafiya wasu ba su da lafiya jam'iyyun da ba su da lafiya ba yadda za ka yi da su don ba za su iya kai ga muradin cin zaɓe ba ko tsayawa takara. Wadanda suke da lafiya kuma shine yan siyasa za su zo su yi sahu su yi da'ira su cika wannan jam'iyyun da ke da lafiya kamar SDP su cika ta dai cikawa da ta dace da ta dace don me don ainihin yunkurin karɓar mulki.
Amma kana ganin SDP na da ƙarfin da za ta iya cin tare APC a halin yanzu.
Ai mutane su ne jam'iyya ba suna ba saboda ka dusa da al'umma suka taru suka ci muka kansu matsaya suka yi kansu a alƙibla ka gane to insha Allah duk inda suka zo su za su je.
Waɗannan jam'iyyun suna da manya-manyan 'yan siyasa kaga kamar Atiku Abubakar a PDP akwai Peter Obi a Labour Party da dai sauran manya-manyan jigajigai a wasu jam'iyyu ya za ku yi da waɗannan duk da su suna da nasu interest ko kuma
ai jam'iyyu ba su iya da sunan jam'iyya ba su iya tsina na komai abin da ke tsina na abu mutane ne da ke cikin jam'iyyun idan mutane suka yi kansu matsaya su zama abu guda ta hanyar da za su iya tasiri su kai ga muradin su na mulki ko na siyasa ko na dimokuraɗiyya to wannan shi ne abin kula amma ba sunan jam'iyya ba ana sai jam'iyyu abin da Bature ke kira platform ne na ainihin isar da gurin takara amma abin da mutane suka haɗa ma kansu suka yi haɗaka suka tsaya suka yi ma kansu alƙibla na cewa za su iya kawo guguwar canji to wannan shine abun kula ga masu muga ga yan wayan siyasa
sai daga cikin abubuwan da ake la'akari da su kowane lokaci shine wato ana bugun gaba da wani dan takara da ake gani yana da ruwa yana da cika yana da bukata yana da duk abun da ake so da za a tunkaro karfin musamman wanda ke son gwamnati ko wani abu akwai wani da kake gani a jam'iyyar ka ta SDP da kake ina yan mallaki waɗannan halayen da kake ganin zai iya kwato gori ba hannun kuturu
ai abin da mutum yake son ka gane babu jam'iyya guda a hadin a Najeriya da za ta iya karɓar mulki sai duk sun haɗu wuri guda.
masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karancin tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Sanata Abubakar Umar Gada da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.